daga birnin Washington DC sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 31.25.16 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalul sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Assalamu mu assalamu alaikum barkanku da warana asabar 2 ga watan Yuni shekara ta 2018 ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Alher Grace Abdul da sauran abokan aiki ke farcin kamfanin wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai
to Sarfil sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Jim Mattis ya kushe wa kasar China sabili da girki kayan aikin soji a tsibiran tekun da ake takaddama akai Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da tsaye da shawarar gudanar da taron koli da takwaransa na Koriya ta Arewa. Kana an rantsar da shugaban ƴan gurguzan kasar Spain a matsayin sabon prime minister bayan da majalisar dokokin kasar ta kada kuri'ar nuna rashin goyon bayan prime minister Mariano Rajoy jiya Juma'a.
To kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji rahoto kan atisayen da rundunar sojan ruwan Amurka da ta Najeriya suka jagoranta a gabar tekun Gini.
A cikin kasashe na Afirka gabaki daya cikin Najeriya ita kadai ce navin ta suke da jirgi helicopter a turance yawa wanda ake gidan shi jirgi mai saukan amfani
yayin da shugaban kasar Niger ke shirin fara ziyara aiki a Faransa kungiyoyin da ke adawa dokar harajin wannan shekarar sun kira ga ƴan Niger su zanga zanga a Faransa
kungiyar masu kare haƙƙin bil'adama gaba daya muka sace duk ina inda zai dauka jirgin shi yaje ya safka dai ya zamanto sun nuna mushi da cewa abin da yake faruwa a Niger ba daidai ba
haka kuma Ibrahim Kalma Sigar ba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma nasihar malamai da zamu kawo muku albarkacin watan Ramadan da kuma wasu daga cikin sakon da kuma sauraro ke turo mana ta hanyar email amma duk wannan sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdul Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya kushe wa girke sojoji da China ta yi a tsibiran da ke tekun da ake takaddama akai inda yace an tura makamai a yankin ne da nufin yi wa makwabtan Beijing barazana da kuma tursasa musu. Ya bayyana haka ne a jawabin da ya gabata a taron harkokin tsaro na kasashen Asiya da ake gudanarwa shekara-shekara da aka gudanar a da taken Shangri-La Dialogue na ko kuma SLD a takaice a jawabinsa Mattis ya zayyana tsarin Amurka da ke neman ganin an sami zaman lafiya da walwala a yankin Pacific yace tsarin China a tekun kudancin kasar ya sabawa tsarin da muke goyen baya na yin gaskiya yana kuma kawo ta baba akan ainihin burin China babban jami'in na ma'aikatar tsaron ta Pentagon ya ambaci tura makamai masu linzami da ke kange jiragen ruwa da harare da ake kaiwa ta jiragen sama da na'urorin dode kayayyakin aiki da wuta da kuma girke jirgin yaki a tsibirin da ke mashigin tekun Vietnam ko da yake hankalin galibin kasashen duniya na kan ganawar Koriya ta Arewa da Amurka ne Taron na baya ya baida hankali kan makomar yankin da yadda za a tunkari shishigi da China ke ƙara yi. Za a ci gaba da gudanar da shirye-shiryen da ake da kuma ganawa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un ranar 12 ga watan Yuni a Singapore. Shugaban Amurka ne ya bayyana haka jiya a fadar White House bayan da ya karbi wasiƙa daga Kim da wani babban jami'i mai shiga tsakani kan batun makaman nuclear na ƙasar Koriya ta Arewa ya mika masa hannu da hannu. Bayan ganawa ta ba sabon ba da tsohon jami'in ma'aikatan leken asirin Koriya ta Arewa a fadar White House, Shugaba Trump ya sanar da sake komawa kan shirin taron kolin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un.
June 12th will be in Singapore. It'll be a beginning. I don't say, and I've never said it happens in one
year. Zamu je Singapore ranar 12 ga watan Yuni. Wannan ne matakin farko. Bayan ganawar ta sama da sa'a guda da shugaba Trump ya sanar da cewa dukkan bangarorin biyu sun mance da musayar kalamai masu gauni da aka yi a lokutan baya da suka kai ga jingine ganawa da ake shirin yi.
It's a process. It doesn't go, we're not going to sign a...
mataki ne zamu je mu sa hannu ba akan wani abu, wato zamu je mu sa hannu akan wani abu ranar 12 ga watan Yuni. Dama ba zamu yi haka ba, zamu fara daukar mataki. Na kuma gaya mashi yau cewa zai dauki lokaci, zamu iya gaggautawa, zamu kuma iya biyin sauni a hankali, amma na hakikanta cewa zamu so su ga an ci gaba, kuma idan komai ya tafi daidai zai yi kyau. Koriya ta Arewa tana neman dama a fannin harkokin tattalin arziki da kuma sassaucin takunkumi da aka kakaba mata da suka durkusa da kasar. Amurka ta hau kujerar naki kan wani kudirin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da ke nemar wa Falastinawa farin kaya kariya, yayin da kuma aka ki amincewa da daftarin da Amurka ta shata da ya dura wa kungiyar mayakan Falastinawa Hamas alhakin tashin hankalin da aka yi a kwanan nan. Kudirin da Kuwait ta gabatar ya sami isasshen goyon bayan da za a iya amincewa da shi, sai dai Amurka ta taka mashi wurki ta wajen hawa kujerar naki. An kuma mai da Amurka saniyar warijiyar Juma'a kan daftarin da ta shata, inda ta zama ita kadai ta kada kuri'ar amincewa da daftarin, yayin da Bolivia da Kuwait da Russia suka kada kuri'ar kin amincewa, sauran kasashe 11 kuma basu kada kuri'a ba. Kudirin da Kuwait ta gabatar ya buƙaci rundunar sojin Isra'ila ta daina amfani da karfin soja fiye da kima da rashin kula da kuma nuna wariya. Amurka dai ta ce ba ya adalci ba idan ba ambaci Hamas ba. Kudirin da Amurka ta shata ya cire ambaton Isra'ila da aka yi da kuma batun kare Falastinawa, a maimakon haka ya buƙaci kungiyar Hamas da kuma kungiyoyin mayakan Falastinawa su daina takala a Gaza. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rantsar da shugaban 'yan gurguzu Pedro Sanchez yau Asabar a matsayin sabon Prime Minister kasar Spain, bayan da Majalisar Dokokin kasar ta kada kuri'ar nuna rashin goyon bayan Prime Minister Mariano Rajoy jiya Juma'a. Sarkin Spain Philippine na 6 shine ya rantsar da sabon Prime Minister a wani biki da aka gudana a fadarsa dake Zazuela kusa da Madrid. Sanchez ya sami nasara ne bayan da aka kada kuri'a kan kudirin da aka gabatar na nuna rashin goyon bayan Prime Minister, inda 'yan majalisa 180 suka goyi bayan kudirin, yayin da 169 kuma suka nuna rashin goyon baya. Dan majalisa guda kuma bai kada kuri'a ba a Majalisar Wakilai mai kujeru 350. Wannan ne karan farko da Majalisar Dokoki ta sauke shugaba a kasar Spain tunda ta kafa mulkin demokuraɗiyya shekaru 40 da suka shige.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, babban hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya ya yi tsokaci kan adfayan da rundunar sojin ruwan Amurka ta jagoranta na sama da kasashe 30 a gabar tekun Gini don karfafa tsaro a yankin. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
The 2018 edition of the exercise Obangame Express.
Babban hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan, Vice Admiral Ibok Ite Ikwe Ibas ke magana kan Adisayan Express Obangami da rundunar sojojin ruwan Najeriya da Amurka suka jagoranta na kasashen duniya fiye da 30 a Najeriya, galibi daga kasashen da ke yankin gabar tekun Gini, don karfafa haɗin kai da aiki tare, musayar bayanai da mahana duk wani nau'in ta'addanci da cikin ruwa. A cikin manyan kasashen duniya da suka shiga wannan atisaye sun haɗa da Amurka, Faransa da Portugal.
Some naval ships and maritime patrol aircraft from France, Portugal and the United States of America.
Sunana Lieutenant Commander Abubakar Maikado. Ina da daga cikin Nigerian Navy helicopter pilots.
Daman sojojin ruwa da aka san su a cikin ruwa, su ma suna fada da jirgin sama
a cikin kasashe na Afirka gabaki daya. Wato 54 ba wai kawai Afirka na yamma, gabaɗaya Afirka. A cikin su Najeriya ita kadai ce navin ta suke da jiragen sama, wato jirgi helicopter a turance, yawa wanda ake gidan shi jirgi mai saukan. Bayan yanayin harkar ruwa da muke yi mukan iya zuwa mu je mu sauka kan jiragen mu na ruwa wanda suke iya daukar helicopter sannan kuma mukan je mu yi irin wannan operation da kaman ka gani
a yan shekarun nan dai rundunonin sojojin ruwan Amurka da Najeriya suna ƙara mai da hankali sosai kan gabar tekun Gini to ko me yasa wannan teku ke da muhimmanci ga bangarorin biyu tambayar kenan da naiwa masanin tsaro kanar Aminu Isa Kwantagora da ke zama tsohon gwamnatin mulkin soja a jihohin Kano da Benue
I Gulf of Guinea yana da muhimmanci sosai kitabin tattalin arzikin mu na kasashen yammacin Afirka duk ita wannan Gulf of Guinea suke bi jiragen ruwa da yawa ana musu fashi a cikin ruwa so saboda haka za ka ga ana ta exercise
yawa to kuma Amurka ya zama tana da sha'awa kwarai akan abin da ke faruwa a wannan gabar tekun Guinea din to ita kuma Amurka menene muradinta
Ito kasan su ke da Navy da suka bazu duk duniya suna da Pacific suna da Atlantic suna da South China Sea duk kowane suke suna da jiragen ruwan su suna patrol na duniya duka kuma suna protecting abinda suke cewa interest nasu dole akwai jiragen register ko daga America da ke bin wannan tekun ko kuma wannan Gulf of Guinea da dole ne a kare su kare abokan su
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
wai ga dake don mutuwa mai ban tsaro sai soja
To a gaida Hassan mai na kaina yayin da shugaba Muhammadu Isu na jamhuriyar Niger ke fara ziyarar aiki gobe Lahadi idan Allah kai ma kasar Faransa kungiyoyin da ke adawa da dokar harajin shekara ta 2018 sun buƙaci ƴan Niger mazauna Faransa su gudanar da zanga-zanga nuna rashin jin daɗi da yadda gwamnatin take take haƙƙin jama'a sai dai tun wasu magoya bayan na shugaban suka yi watsi da wannan kira ga Sulaiman Barma da ƙarin bayani
Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ne ya gayyaci takwaransa Muhammadu Isuhu na Niger domin gudanar da wannan ziyara ta kwanaki biyu wato Lahadi 3 da Litinin 4 ga watan Yuni da nufin tantaunawa akan wasu muhimman batutuwan da suka shafi hulɗar kasashen biyu sai kuma batun tsaro a yankin Sahel dalili kenan da kungiyoyin da ke tirda dokar harajin 2018 suka buƙaci ƴan kasar mazauna Faransa su fito kan titunan birnin Paris domin gwada masa rashin gamsuwa da salon mulkin sa kamar yadda kakakin waɗannan kungiyoyi kakatu da gwani ya bayyana
shugaba kasa zai taima Faransa shi yasa muka yi bancin ƴan Niger har ma ONG da association kungiyoyin masu kare haƙƙin bil'adama gaba da muka sace duk ina inda zai dauka jirgin shi yaje ya sabka dai ya zamanto sun nuna mushi da cewa abin da yake faruwa a Niger ba daidai bane man cewa yayi da cewa a cikin demokrasiya ko ɗan kalilan mutane suna da inci su huto su nuna rashin dadin su a tahiyan mulkin kasa
sai dai wani wakilin ɗan Niger mazauna ketare a majalisar dokokin kasa député de la diaspora Haruna Daiduka na cewa su kam sun gamsu da kamun luddayen gwamnatin Renaissance
musamman shi shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu saboda shi kadai ne ya bada damar cewa ƴan Niger da awaje su samu wakilai a assembly na biyu shi na ba su damar cewa su samu takardar ƴan kasa kashi biyu dubu nationality na uku shi na ba damar cewa daga passport daga shekara uku a maida shekara biyar to don ku banga wani dalili ba wanda zai sa wa cewa ƴan Niger mazauna waje su hito su je rangwano ko kuma su nuna kyama ga kasafin kuɗi na demilitarism
Zanga-zangar da kungiyoyin na kadar da Concertation et Action Citoyenne suka kira a ranakun Lahadi da Litinin a birnin Paris na matsayin somuntaɓi na jerin zanga-zangar da suka buƙaci ƴan Niger mazauna ƙetare su gudanar a nan gaba a duk ƙasar da shugaban ƙasar ta Niger ya je da bakunci.
Kun san shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isu mutum ne wanda yana yawan bulaguro kullum a cikin tahiya yake to shi yasa muka sa kira ga duka ƴan Niger da mazauni a ƙasashen duniya ko ina waje ran da suka ji labarin da cewa Alhaji Muhammadu Isu yana zuwa kawai su taru su huto su nuna rashin jin dadin su da abin asha da yake faruwa a ƙasar Niger suna iya su rubuta banderol abin da ake cewa ko ma suna iya can riguna ta musamman
jagororin na al'ummomin diasporar Niger na tabbatarwa mahukuntan ƙasar cewa wannan kira ba zai yi wani tasiri ba a kawunan ƴan Niger mazauna kasashen waje
kuma gazance bai zai yi tasiri ba mun sani mun san ƴan Niger wanda a zauna waje sun san da cewa can kashi san da suka zaune an yi macewa bisa ga wani luwa da finas bisa ga Niger
wato kana ganin kiran nan ba zai samu karbuwa ba
wai zai samu karbuwa ba babu kasar duniya wadda ke ci gaba ba tare an biya lango ba
wasu jaridu masu zaman kansu sun ruwaito cewa wasu ƙwararrun Faransawa ne suka tsara wa gwamnatin Nijar dokar harajin 2018 lamarin da suka ce shine dalilin da yasa Faransa da ma sauran manyan kasashen duniya basu tsoma bakin su ba a game da takun sakar da ake huskanta akan wannan doka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jihar Nijar.
To a gaida Sule, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, yanzu kuma agogon muna cewa karfe 11:15 na safe. Ga Ibrahim ka almasi girba da shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Masu azumi kuma barkanku da ayyukan ibada. Yau za a ji ansar tambayar masu sauraron mu da dama game da ka'ida da kuma fallar azumi, da kuma ansar tambayar Alhaji Abubakar Dangusau kan yadda tsawon lokacin azumi ya bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. To bari mu fara da ansar tambayar masu sauraron mu da dama kan falala da kuma ka'idar azumi. Idan masu tambayar na saurare, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da ansar ku.
To da farko dai kamar yadda muka sani, azumi sai mu dauke shi akan ma'anarsa ta lugha, wato yaren Larabci. Idan aka ce azumi, ana nufin kamewa. Kamewa daga barin duk wani abin da yake mutum yi alwashi ko alkawarin ba zai yi shi ba. Kamar yadda in muka dubi tarihin Nana Maryamu, lokacin da ta haifi Sayyidina Isa alaihi salam, lokacin da ta je wa mutananta cewa ai shi din nan gata nan ta zo da wani abun da yake ba a saba gani ba, sai ta ce ai ita ta yi bakance, ta yi alkawari, ta kame bakinta, wato ma'ana ta tana azumin magana. Sai ta yi nuni da wannan dan nata Annabi Isa akan ya yi bayani, kuma suka yi mamakin bayanan da ya yi. Kaga wannan kamewan da ta yi na rashin magana shi ma azumi ne. Inni nazartu lirrahmani sawma. Sannan ma'anarsa ta biyu a fagen shari'a shine wato kamewa daga barin ci da sha da jima'i, ko kuma shigar da duk wani abu, ko ruwa ne ko abinci, da duk wani abin da zai shigo ta kafatan baki, hanci, kunne, ido, dubura, farji da makamantansu, har ya kai ga makoshi ko kuma ya shiga cikin ciki. To duk waɗannan barin yin su tun daga ketowar alfijir har zuwa faduwar rana da niyan yin ibada, shi ake ce ma azumi. Sannan kuma azumin nan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar. Kamar yadda aka sani, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa an gina musulunci akan rukunai guda biyar, daga cikinsu akwai azumi. Sannan kuma har yanzu azumin baya tabbata sai da abubuwa kamar haka. Idan watan Sha'ban ya kai kwana 29, aka duba aka ga jinjirin wata washe gari, ko kuma a wannan yammacin na 29, to gobe zai kasance ɗaya kenan ga wata Ramadan. Sannan idan ba a gani ba, watan ya cika, wato shi Sha'ban ɗin, kwana 30. To watan musulunci baya kwana 31, don haka ya zama dole ko an gani ko ba a gani ba, gobe a tashi da azumi a ranar 30 ga wata, wato gobe ɗaya ga wata kenan. Sa'annan azumin nan yana zama wajibi ne akan wanda yake musulmi mai hankali, baligi, lafiyayye, kuma mazauni, wato ma'ana baya cikin hali na tafiya ko wata lalura wacce za ta hana mishi yin azumi. Idan waɗannan sharuɗa suka haɗu, to shikenan sai azumi ya wajaba akan mutum. Sa'annan azumin nan kuma ana yin shi ne a cikin wata na 9, wato wata Ramadan, a cikin watannin addinin musulunci. Sannan daga cikin abubuwan da ake son mai azumi ya yawaita yi shine ya yawaita neman gafarar ubangijinsa, ya yawaita neman kusanci zuwa ga Allah wajen yin istighfari, latin Annabi da hailala, da kuma wato yawaita karatun Alkur'ani mai girma, domin shi watan azumi a cikinsa ne aka saukar da Alkur'ani ɗin gurungum daga Lauhul Mahfuz zuwa saman duniya. Sannan aka ci gaba da yin wahayinsa wa manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, tsawon shekaru 22 ko kuma zuwa 23 da ya yi yana Annabi manzo. Don haka wato waɗannan ibadoji su aka fi buƙatar mai azumi ya rinƙa yi. Sannan kuma ba a son mai azumi ya yawaita wato tunani da kallace-kallace da surutan banza ko hayaniya, ko hatta kai shiga yin faɗa da wani wanda yake shi ma mai azumin ne ko ba mai azumi ba. Domin har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa wanda duk ya ainihin tsokane ka ko ko ya zage ka ko ya fada da kai yayin da kake cikin azumi to ka ce masa kai innan mai azumi ne kai mai azumi ne wato ma'ana ba za ka yi waɗannan abubuwa na wauta wanda shi yake yi ba sannan baya ga haka daga cikin abubuwan da ake buƙatar mai azumi ya yawaita yi shine ya yawaita kyauta da sadaka sadar da zumunci kyautatawa iyali sakin fuska hakuri da kuma sauran abubuwa da ake buƙatar wato mutum nagartacce ya yawaita aikata su sannan kuma har yanzu ana hanin mai azumi da ya rinka wasa da ainihin wato ruwa ma'ana ya rinka kurban ruwan yana tofarwa har ya kai ga ya zarce zuwa makoshinsa ko kuma wato ainihin ya rinka wasa da hannunsa ko yatsansa har ya rinka kakalo amai da makamantansu sannan kuma akwai abubuwan da mai azumi yake aikatawa waɗanda suke in ya aikata su zai kai ga ya rasa azuminsa har kuma wani zai kai shi ga yin kafara kamar misali idan mutum mai azumi da rana ya sadu da iyalinsa ko kuma ya sadu da wata mata ta hanyar jima'i to matukar azzakarinsa ya shiga cikin farjinta ko da bata kawo mani ko shi ya kawo mani ba wannan azumi ya kare kuma idan da yaddanta ne shi ma da yaddansa suka yi wannan jima'in to dukkan su za su yi ramuwa tare da kafara wato ma'ana za su rama azumi guda guda sannan kuma za su rama azumi 60-60 sannan idan kuma shi namijin ne ya fi ƙarfin macen wato ma'ana ya auka masa ko da ƙarfi ko dai da wata irin dabara ya yi jima'i da ita da rana a cikin azumi ba da santa ba to idan ta fahimci cewa ya sadu da ita din to babu shakka ita za ta rama azumi guda ɗaya ne kawai shi kuma zai rama azuminsa guda ɗaya sannan zai yi kafaran guda 60 nasa ita ma kuma za ta yi kafara zai yi kuma kafaran guda 60 nata saboda tilasta mata yayi sannan daga cikin abubuwan da idan mai azumi ya yi su babu komai a kansa misali da rana idan mutum yana azumi ya kwanta ya yi barci ya tarar da yayi mafarki har ya fitar da mani to wannan kawai zai tashi ne ya yi wankan janaba amma azuminsa yana nan babu ramuwa babu kafara amma idan mutum saboda tsananin sha'awa ko tunani ko wasa ko wani abu dai ya kai ga shi ba mani ya fitar ba mazi ya fitar a cikin azumi da rana to shi kuma zai wanke azzakarinsa ne duk da dai mazi ba a mata wankan janaba zai wanke inda mazin nan ya fito da duk inda kazantar mazin ya taba to kuma shi wannan zai kama baki bai da azumin wannan yini amma ba kafara zai yi ba damuwa guda ɗaya zai yi
to sai kuma ansar tambayar Alhaji Abubakar Dangusau kan yadda tsawon lokacin azumi kan bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa to Malam Abubakar wannan yakan bambanta daga lokaci zuwa lokaci to amma wasu ƙwararru sun yi wasu dabaru na lissafi sun yi kiyasi ga abin da wata malama Yasmin Hafiz ta kamfanin yada labaran Hupos dake nan Amurka ta bayyana ta ce sashin addini na Hupos ya yi lissafin lokaci tsakanin alfajir da magariba tun ranar farko ta azumi kuma an yi wannan lissafin ne bisa fahimtar cewa akan so mu azumi ne daga lokacin sallar alfajir a kare lokacin sallar magariba wato kimanin wuni guda Malama Yasmin ta gabatar da bayani daki-daki wanda ya nuna cewa a duk faɗin duniyar nan inda aka fi shafa lokaci mai tsawo ana azumi shine Reykjavik na ƙasar Iceland mai sa'o'in azumi wajen 21 da minti 57 na biyu shine Stockholm na ƙasar Sweden mai sa'o'in azumi 20 da minti 57 na uku kuma shine garin Juneau na jihar Alaska ta Amurka mai sa'o'in azumi 19 da minti 51 na hudu shine birnin London na ƙasar Ingila mai sa'o'in azumi 18 da minti 53 na biyar shine birnin Berlin na ƙasar Jamus mai sa'o'in azumi 19 da minti 1 na shida shine birnin Toronto na ƙasar Canada mai sa'o'in azumi 17 da minti 14 na bakwai shine birnin Istanbul na ƙasar Turkiya mai sa'o'in azumi 17 da minti 13 na takwas shine birnin Beijing na ƙasar China mai sa'o'in azumi 17 bari mu tsallaka zuwa na 12 wanda shine birnin Tehran na Iran mai sa'o'in azumi 16 da minti 20 za mu sake tsallakawa zuwa na 16 wanda shine birnin Karachi na Pakistan mai sa'o'in azumi 15 da minti 9 za mu sake tsalle zuwa na 18 wanda shine birnin Makka na ƙasar Saudiya mai sa'o'in azumi 14 da minti 53 sai kuma na 19 wanda shine birnin Mumbai na ƙasar India mai sa'o'in azumi 14 da minti 38. Na 20 shine birnin tarayyar Najeriya Abuja, mai sa'o'in azumi 14 da minti 3. Bari mu tsallaka zuwa na ƙarshe, wato na 23 a wannan jerin, wanda shine birnin Sydney na ƙasar Australia, mai sa'o'in azumi 9 da minti 56. Wato idan za a sauƙaƙa amsar, sai a ce birnin Reykjavik na ƙasar Ireland, mai sa'o'in azumi 21 da minti 57, shine yafi tsawon lokacin azumi. Hasali ma, ya ninka sa'o'in azumi mafi gajarta na birnin Sydney, wanda kimanin 9 da minti 56 ne kawai. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban ansar tambaya kan azumi da kuma su tambayoyin. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da wanda ya hada mana sautin Salaman Abo da kuma injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma makon gobe.
To a gaishe ka, albarkacin watan Ramadan ga nasihar malamai.
Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a assalamu alaikum. Ni ne Sunusi Ahmad Kutama. Ubangiji yana cewa ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Wato kai kira zuwa ga tafakin ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ku wadanda kuka ji tsoron Allah, ku faɗi magana mai kyau madaidaiciya. A lokacin da Allah ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna, sai da ya ce masa da shi da annabi Haruna cewa ku gaya masa magana mai taushi, ko cewa shi zai ji tsoron Allah ko kuma ya wastu. Ka ce wa qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafa Allahu khairun amma tushrikun afala tatazakkarun afala tattaqun afala tu'minun inna Allaha ni'ma izukum bi. Godiya ta tabbata ga Allah, gaisuwa ta tabbata ga bayansa da ya zaba. Shin Ubangiji ne yafi ko ku abin tarayya ku? Yanzu ba ku ji tsoron Allah ba, ba ku wa'azatu ba, ba ku yi imani ba, lalle Allah wa'azin da yake muku yayi dadi, sadaqallahul azim.
To Allah ya saka da alkhairi. Yanzu kuma lokaci ne da zan karanto wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu wa'azi kuke turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fara da sallama ne, inda yace muna fata shugaban kasar Masar Abdul Fattah al-Sisi zai riƙe kowa kasar sa matsayin uba a wannan lokaci da ya kama rantsuwar aiki karo na biyu. Sako daga Baffa Haruna Bajuga, garkuwar kungiyar muryar talaka. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Kadora Digaga dan Fulani tare da Yusuf Amr Ramadan mai Gombawa. Suka fara suka ce ku ba mu dama mu yi kira ga ƴan uwanmu matasa a Najeriya, ya kamata a mu tashi mu nemi ilimi da kuɗi domin cin moriyar wato sanya hannun da shugaba Buhari ya na dokar da ta ba mu dama tsayawa takara, domin ita siyasar Najeriya tamkar jari hujja ce. Sai da kuɗi, idan ba ka da kuɗi sai dai kai kallo. To madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
An rantsar da shugaban kasar Misira Abdel Fattah al-Sisi domin wa'adin mulki na biyu Asabar gaban majalisar dokokin kasar, inda ya shaida musu cewa yana daukar kansa a matsayin shugaban dukkan al'ummar kasar da waɗanda suka goyi bayansa da ma waɗanda ba su goyi bayansa ba. Kakakin majalisar dokoki Ali Abdel Alal ya gabatar da shugaba Sisi ga 'yan majalisa, ya kuma shaida musu cewa ya ayyana shi a hukumance a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar cikin watan Afrilu da kuma zaben kasar ta aiwatar.
To madalla, masu sauraron manan mu kakacin shirin namu ne yanzu, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin cike da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya madaurin ki daya. Yanzu a madadin
Alheri Grace Abdu,
gaskiya na gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Boytek Zanga-Zanga. Ni Sarfil Hashin kuma nake cewa sai mun sake dawo da karfe 9:30 na dare a gwan Najeriya da Niger, karfe 8:30 a gwan Ghana. Masu azumi a sharuwa lafiya. Assalamu alaikum.